نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارحت الله تشكيك ونساء يومنا رانر 28 غوث الربيع الأول شكرا تدهو لدي هدود 40 هدود هجرا منذ أنك محمد صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة زوى مدينة wanda ya daidai da ranar 24 ga watan goma shekara ta 2022 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatun mu na littafin aqidatu ahli sunna wal jamaa na babban malami Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen Allah ya ji kansa da rahama a wannan masallaci mai albarka na juma'a markazu al-majlis al-islami hotoro za mu tashi a shafi na goma daidai tsakiyar shafin inda malamin yake cewa wa nu'minu bi annahu ma min dabbatin fil ardi illa 'ala allahi rizquha kuma muna bada gaskiya da cewa babu wata halitta da ke tattaki a ban ƙasa face arzikinta na wajen Allah face wanda ya dauki dawainiyar azurtata shine Allah wa ya'lamu mustaqarraha kuma Allah yana da masaniyar matabbatarta wa mustawda'aha da ma'ajiyarta kullun fi kitabin mubin duka wannan bayani ko wannan abu da Allah zai aiwatar na azurta bayinsa da sanin matabbacin su da ma'ajiyar su suna nan tabbata a cikin lissafi shine lauhul mahfuz mubin wanda ke dauke da bayanin komai filla filla daki daki wa nu'minu kuma muna bada gaskiya bi annahu da cewa indahu mafatihul ghaib mabudan sanin abin da ya koyu ga bayi suna gurin Allah shi kadai ya kadaita da haka la ya'lamuha illa hu babu wani wanda ya san mabudan gaibu sai shi Allah kadai wa ya'lamu ma fil bar kuma ya san abin da ke ban kasa wal bahr ina da masaniyar dukkanin abin da ke kogi da ake da su wa ma tasqutu min waraqa babu wani ganye da zai fado na bishiya daga jikin bishiya illa ya'lamuha face yana da masaniyar wannan ganye da zai fado yaushe zai fado a ina zai fado wala habbatin haka na babu wata kwaya fi dhulumatil ard da take cikin duhun ƙasa ko dai wanda mutane suka tona suka zuba da kansu ko wacce Allah ya samar da ita ba mutanen ne suka tona suka zuba ba wala rabbin ko wani abu wanda yake danye da ruwa a jikinsa wala yabisin ko wani abu wanda yake wato ainihin busasshe yake kase babu ruwa a cikin sa illa fi kitabin mubin face tini bayanin sananan a cikin littafi ma'ana lauhul mahfuz a bayyana a fayyace ko mai filla filla wa nu'minu kuma muna bada gaskiya bi anna Allah da cewar hakika Allah indahu ilmu sa'a sanin lokacin tashin alkiyama na wajensa shi kadai ya kadaita da wannan ilimi wa yunazzilul ghaib kuma yana saukar da ruwan bada agaji ga bayi ruwan sama da yake yi a yayin fari da shiga matsi da tsanani wa ya'lamu ma fil arham kuma Allah na da masaniya abin da ke cikin mahaifa wa ma tadri nafsun madha taksibu gada babu wata rai da ta san me za ta amfana da shi a gobe me za ta aikata ta ciri basta ko ta yi asararsa za ma ta kai ga aikatawa ko ba za ta kai ga aikatawa ba babu wata rai da ta san haka wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut haka na babu wata rai wani mai rai da ya san a wani guri zai mutu a wata ƙasa Allah zai karɓi rayuwarsa inna Allah alimun haƙiƙa Allah cikakken masani ne da abin da ya bayyana da abin da ya boyo khabir masanin ƙwaƙwaf ne da abin da yake a saƙo a loko a ɓoyayyen guri wannan su ne ayoyin da za mu bibiya don fahimtar abin da suka ƙunsa na saƙo kamar yadda malam ya taƙaita mana su a haka mun fara karatunmu da cewa ونؤمن بأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها كما منا بعد غسيادة شوى باب وان ميري لكي تتاكي أبا قسا فاشي ألا يدرى وقنس أذر تاشي معنى روانا آية لما لن يبوتي وانا غبا لإتا أنا سندم شوى الله سبحانه وتعالى ya daukar wa kansa da kansa azurta bayinsa da abin da za su ci su sha ko su tsarta da shi da dai dukkan wani abu da buƙatar rayuwarsu ta ta'allaka da shi ya tsaya musu da wannan wannan abin da ya tsaya musu da shi martabawa ce da fifiko da falala tasa ya ga dama ya musu haka za a ga an ce ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha abin nufi kowane abu da ke tattaki a ban ƙasa Allah ya ɗaukar wa kansa azurta shi malamai suke cewa da aka ce illa ala Allah ala tana nuna ma'anar lallai akan abu amma shi Ubangiji ba mai madole ya isa da kowa da komai kowa da komai nasa ba mai iya tirsasa shi to sai malamai suka ce hakan da Allah ya faɗa ne don ya ƙarfafa alƙawarin da ya ɗauka na azurta bayansa domin shi ba mai saba alƙawari ba ne saboda haka zai ciyar da bayansa zai tufatar da su zai hore musu abin da buƙatar rayuwarsu ke buƙata tsawon rayuwar da za su sannan bayan haka malamai suke cewa asalin kalmar dabba abinda ake nufi da shi duk wani abu mai rai da ke tattaki tattakin nan yana yi ne da ƙafafuwa biyu kamar mu mutane ko kuwa yana yi ne da ƙafafuwan da suka ɗara biyu kamar dabbobi irin su raƙuma irin su jaki irin su alfadari da makamantansu ko ko yana jin ciki ne duk sunan su dabba matsawar dai akan ƙasa suke kaiwa suke kawowa to duk wani abu da yake haka Allah yake cewa arzikin sa yana wajen shi zai azurta shi da abin da zai ci shi yake ba shi ruwan da zai sha shi yake hore masa iskar da yake shaƙa a rayuwa da ita domin ita ma arziki ce sai da ita rayuwa za ta gudana malamai suke cewa wannan lafazi na dabba ya firin jaya an fi amfani da shi a kan irinsu dawakai irinsu alfadarai irin su jakuna su aka fi cewa dabba amma bai tsaya iya su ba amma al'ada an farin jayar da kalmar dabba a kan su amma ni da kai duka sunan mu dabba domin ma tattaki miki kamar yadda suke tattaki a banga cewar da Allah ya subhanahu wa ta'ala duk wani abu mai rai da yake da bukata ta abin da zai rayu da shi ya tsaya masa da shi to har abin da ba mai tattakin ba gudanar rayuwarsa a gurin Allah take kamar da muka ambata a karatun mu da ya gabata galibi za mu ga abin da muke ga yana motsawa ko yana numfasawa shi muke cewa mai rai to amma har abin da yake sandararren da irin tasa rayuwar da Allah ya tsara mu kisa za ga idan kadafe ya mutu tsatsa ta cinye sai a ce wannan ai ya mutu kenan kafin ta cinye shi na da rai ko zai maka abin da karfe yake amma da ta cinye shi ba zai maka abin da karfe yake ba kaga da irin tasa rayuwa to shi ma irin abin da yake karansa ya zama ya rayu daga Allah yake samu haka kuma Allah ya so kawo karshen wannan tsarin nasa a kansa sai ga wani abin ya zo ya taushe shi ya fita kansa zai zama ba zai abin da ake so ba to ko me dai da Allah ya samar daga cikin halittunsa rayuwarsa da gudanarwar al'amuransa a hannun Allah yake Allah mun gode maka wannan aya abin da take sanar da mu yalwa arzikin Allah cewa arzikin Allah ba na karewa ba ba mai karewa ba tunda tun daga farkon duniya har ta kare har wanda za su tafi aljanna don za su fita za su dawoma ba ranar karewa abin jidda za su bukata Allah ne yake bayar kaga wanda yake sanar da mu cewa arzikin Allah arziki ne mai yalwace da ba shi da iyaka don kasancewar bambancin arzikin Allah da na bayi ba iri ɗaya ba ne wannan ya sa ka kaddara Allah ka san waye shi saboda ka san bambancin abin da yake da shi na arziki da wadata ya fi na duk wani mai wadata da arziki duk ma wani mai wadata da arziki san masa Allah ya to wannan ake so ka sa a ranka ka kudurce na daga cikin kuduri na ma'abota sunna sannan bayan haka Allah subhanahu wa ta'ala yake ci gaba da cewa wa ya'lam mustaqarraha wa mustawda'a ya'lam mustaqarraha wa mustawda'a Allah yana da masaniyar matabbatar kowane mai rai kuma yana da masaniyar ma'ajiyarsa dangane da abin da ya shafi wannan gaba ana sanar da mu cewar ilimin Allah ya kewaye kowane abu ba abin da ya fita daga da'irar ilimin Allah tunda yace dukkanin abin da ya samar inda jijjeje Allah yana tare da shi duk inda zai koma ƙarshen lamarinsa Allah yana tare da shi saboda kaga sanin Allah subhanahu wataala sani ne wanda ya kewaye kowane abu qad ahata bi kulli shay'in ilma Allah yace ya kewaye kowane abu da sani yana tare da komai to cewar mustaqarraha da aka yi da mustawda'aha da aka ambata a wannan aya me ake da nufi da mustaqarraha me kuma ake nufi da mustawda'a a wani bayanin na malamai suke cewa abin da ake nufi da mustaqarraha makwancin bawa makomarsa kaga duk mun ga magwartajen mu da faɗi tashin mu da kai kawon mu sai kowa yake sai da safan ina zai je tafi gida ko sai ya shiga ya sa sakata ya je kwana to wannan gurin mustaqar ne walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin kuma kuna da gurin tabbata mazauni a ban ƙasa zuwa wani lokaci kafin a ɗauke ku kafin a tafi da rayukanku to Allah yana da masaniyar makwancin kowa ka ƙari duk abin da ka yi ta zama inda za ka je ka sa ƙarƙarinka yana sanar da haka sannan kuma wa mustawda'a Allah yana da masaniyar inda za a kai ka a rufe bayan mutuwa yana da masaniyar mutuwarka an zo ƙarshen numfashinka ya kare yanzu zaka daina zuwa inda kake kwanta wannan ka sa harkarinka ka shiga ku sa zakata ka kwanta yanzu zaka koma inda ba zakata to Allah ya san kowa ya san gidajen mu ya san kaburburin wannan kabarin mustauda'a hali ma'ajiya ce za a ajiye ka zuwa wani lokaci ko nan kuma makomarka ce wajen kai kawo kwanta ka tashi sanda kana rayu to Allah ya san kowa wannan kina maka yalwal ilmin Allah da bambanci masaniyarsa da tabayinsa wasu lokutan wasu malamai suka ce abinda ake nufi da mustaqarraha wa mustawda'aha shi mustaqar din abinda ake nufi suka ce mahaifa ake nufi Allah ya san mahaifar kowane bawa dabba ce irin su jaki irin su raƙumi da makamantansu a mutane ne da ake haifowa to Allah ya san mahaifar da za ta haifo kowa da cikin sannan wasu malaman suka ce a mustaqarraha dinnan duniya ake nufi walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin suka ce duniya ake nufi duk ce mustaqarr matabbatar da ake rayuwa ta lokacin da aka ɗeba maka wa mustawda'aha da ma'ajiyar da kake ciki suka ce abinda ake nufi da ma'ajiya tsako gadon bayan da ike ɗauke da maniyyin da ike gangarowa ita kuma haifa a haife ka to wannan gurin mustauda ma'ajiya ce da aka ajiye ka a ciki duk da ma'ajiyarsa gadon bayan mahaifinsa daga nan maniyyi ike gangarowa ita hoye ta zuwa ya haɗu da matar ita kuma da yake gangarowa da kirji zai saɗu a samu ɗan da za a samu to Allah ya san ma'ajiyar kowane bawa a gadon bayan mahaifinsa kafin a haife shi wannan yake nuna maka bambancin ilimin Allah da na bayin shi bawan mada zai haifi ɗan bai san abin da aka ajiye a gadon bayan nasa na ƴaƴa ba sai ya zo duniyar ya ga ya haihu tun ana ɗaya biyu uku sha ashirin amma da za ka tambaye shi kafin ya auren fara ni ƴaƴa nawa za ka haifa ni bai sani ba amma wanda ya yi shi yi wannan ajiyar ya sani ina sanar da iya adadin ƴaƴan da suke gadon bayan ko zai family planning ko ba zai ba sai an haifo su ko ba haka ba wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha cewar mustawda'a wasu suka ce abinda ake nufi da shi lahira duk in ka zama abinda zaka a duniya inda aka zo aka ajiye ka idan matabbatar yin rayuwarka da zaka yi ka zama to karshe inda za ka kai ka ajiye lahira ko ka tafi aljanna zama dindindin ko wuta zama dindindin kaga ita ce ma'ajiya ta gaske wacce ba ranar karewa to da haka waccan ma'ajiyar ba ta kai wannan ba to da haka ana gaya wani ma'ajiyar da malamai suka fassara sun fassara ma'ajiya da lahira sun fassara ma'ajiya da gadon bayan mahaifi sun fassara ma'ajiya da cewa to ainihin inda za ka mutu ko kabarin ka za a kai ka sun kuma fassara wato ainihin matabbata da abin da ya shafi mahaifa ko duniya ko abin da ya shafi wato ainihin lahira za a kai saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya san wannan tatas sanin kwakwak sanin na ƙarshe saboda haka wannan shine ƙudurin mabuta sunna kai ma da kake ji kake koyar wannan bayanin abin da ake gaya maka ka zama haka ka ƙudurce wannan game da abin da ya shafi wannan ilimi na Allah tattare da abin da ya halitta na bayin sa baki da kullum fi kitabin mubin kuma duka waɗannan abubuwan da Allah yake sanar da su suna nan tabbata a cikin littafi mabayyin wanda ke bayanin filla filla da ke da malamai suna ambata cewa abubuwan da Allah ya hukunta ya zartar na ƙaddara ta bayi da za su wakana suna da matakai guda hudu matakin ilimi da Allah yake da shi na waɗannan abubuwa mataki na biyu matakin rubuce su ina da rubutun su tatas tun daga farko har ƙarshe sai matakin nufar su faru sai ya nufa sannan su aiwata sai matakin kuma halittar su a yadda yake so su wakana to a nan da ake gaya mana cewa kullum fi kitabin mubin duka maganar abin da ya shafi matabbata ta da taka da ma'ajiya ta da taka Allah yana sane da su kuma bayan yana sane da su ya ma sa alƙalaminsa na ƙudura ya rubuce su ta tattun daga farko har ƙarshe shi ne abin da baya suke kwaikwaya in za ka yi gida ka sai fili tun ba a fara sa diga a haƙa ba zuciyarka tana gaya maka ɗaki biyar za a yi biyu da rumfa ɗaya falle-falle uku falle-falle ko tana gaya ma za a yi ban ɗaki za ma a yi kicin za a fitar da tsoro kankana da masaniyar abin da kake so kai sai kuma ce a samu wane ya zana mana gayyato mana architect wane so zana mana zan rika faɗa ma ɗaki kaza za a yi akwai ban ɗaki akwai kaza akwai kaza sai fitan maka sai ce to ga zanen gidanka an gani abin nan da yake a rai a kwakwalwa da aka sani a zuci an da da shi kan takarda ko to da ka so yi kuma sai ka jana wani kamun bulo mai siminti a kamun buhu kaza ina buƙatar tifar yashi kaza ko sai kuma sai to ku kuma bismillah ga kudin aikin sai ka jana ai mun kai linta ko ba haka ba kwaikwayo aiki tsari ne na Ubangiji da ya yi akan halittunsa yana tare da komai nasu kuma ya rubuta sannan ya so sai ya aiwatar daidai halittar abin sai kawai ka gan shi to wannan duk abin da ke akwai da Allah ya sani game da bayinsa kuma yana nan tabbace a cikin lauhul mahfuz an rubuce shi ba abin da zai fita daga cikin wannan abu to wani yana daga cikin ƙuduri na ma'abota suna abin da wannan ayat ta faɗa a kansa suke game da Allah ya san komai kuma yana rubutun duk abin da wato ainihin zai aiwatar bayan haka malam sai ci gaba cewa wa nu'minu bi annahu wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu kuma muna ba da gaskiya da cewar Allah subhanahu wa ta'ala shi yake da mabuɗan ghaibi ba wanda ya san su sai shi kaɗai to wannan abin da muka faɗa a karatunmu da ya gabata ana magana ne akan al-ghaibul mutlaq sakaccen ghaibi mara gefe Allah ne yake banta da shi akwai takaitaccen ghaibi da ɗaiɗaikun baya suke iya sani ni yanzu na san abin da zan yi in mun tashi daga karatun nan amma baka san shi ba kai da kake kallo na ya zama ma ghaibi amma ni a guri na ba ghaibi ba ne na san kayana ka san me za ka yi in an tashi a gurinka a fili yake ilimi ne ka san kayanka amma a guri na ghaibi ban san shi ba wannan takaitaccen ghaibi tsakanin ni da kai daga wani zuwa wani amma da nawa da baka sani ba da naka da ban sani ba Allah ya san da su to wannan shine gamamman ghaibi takakke da Allah yake banta da shi an fahimta ko wani ya zo yana cewa bayan sun san ghaibi sai me kake nufi akwai abin da na sani baka sani ba to wannan musallama haka yake da mu ni ma akwai abin da na sani baka sani ba amma kana sanin abin da ban sani ba da abin da baka sani ba ka san shi zai mace ba ka da wannan hurum fagen Allah ne alimul ghaibi wala yuzhiru ala ghaibihi ahada wannan gaba cewar wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya fassara da kan ya fada fassara abin da ake Imam al-Bukhari ya rawaita hadisi da aka karbo daga sahabin Annabi Abdullah dan Umar Allah ya yarda da su shi da mahaifinsa. Yace haƙiƙa manzon Allah tsira da mutun Allah tabbata a gare shi ya ce مفاتيح الغيب خمس مبودان سرن غيب ده الله yake banta da sanin su biyar ne sune mabudan wanda ya san su ya san gaibu kuma ba wanda ya san su mabudan sai Allah dan haka shikenan shi yake kadai cikin gaibu a wannan hadisin ya fito mana da abin da aya ta fade shi a dunkule wa indahu mafatihul ghaib an ce mabudan gaibu sai manzo yake guda nawa ne biyar ko kaga ya fito mana da ayar garin mabudan gaibu biyar ne a ayi qur'ani ce mafatihu ya zaka ce biyar ne ai manzon da aka soko qur'ani aka ce bayanin ta shine yake biyar ne ba wata fassara sama da ta to da aka mabudan gaibu guda biyar wadanne ne su sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba wanda ya san sai Allah ga su kamar haka manzo ce la ya'lamu ma fi ghadin illa Allah ba wanda ya san abin da zai faru gobe sai Allah kare zaman ka to ka professor doctor kuma akwai abin da shakundum da za a ga maka duk a faɗa maka amma ka ga ka tsaka ni gobe me za a yi sai dai ka ce nan gani nan bari kai ma ba wani baka isa ka faɗa to wannan Allah ne ya kaɗai ta tsaka mu gudi ɗaya daga cikin mabudan ki ولا يعلم ما ويعلم ما تغير الارحام ولا يعلم ما تغير الارحام الا الله با wanda ya san abin da mahaifa ke dauke da shi sai Allah a wannan gabar ta cewa ba wanda ya san abin da mahaifa ke dauke da shi sai Allah malamai suke cewa ita mahaifa kanta akan kanta abin da ya hadu yayi ta sanadaran da suka samar da ita ba wanda ya san su sai Allah sannan abin da kike take karba ta dauka ta rike ba wanda ya san shi sai Allah dan haka ko likitoci da ake magana cewa ai sun yi tsakanin sun gane da namiji ne ya mace ce ai sai da aka riga akai abin da akai har yayi wayo ya girma ina harbatsawa uwar ma tana jin motsin sa kafin su yi tsakanin baba su ta ji motsin ko to sanda aka daga shi yana mani na mace na miji ina hadan nan a mani da Allah likita yi mana tsakanin da ya mana nan miji ne ko mace dan bi ne ko yan uku ba zai iya ba ba wanda ya san abin da ke cikin mahaifa sai Allah in ya daga an yi duk abin da za a yi ya zama abin da ya zama ka haska ka gani wannan ai ya tashi daga maganar da ake ya tafi wani abu daban kuma an zo gabar da aka ba ku dama ku iya hanga gugu wani abu amma a kafin a kai ga ya tashi daga mani ko kafin ya tashi daga gudan jini ya tafi ga a sa kashi a sa nama a kawo fata a rufe a busa rai wannan duk ba za ku iya cewa komai akai amma Allah ya san shi ya san tun da ya haɗu da mahaifa da maniyinka da nata ya tafi mahaifar ya san yan biyu ne ya san yan uku ne ya san mace ce ya san namiji ne ya san duk abin da ya sha sabanin bayi wanda yake nuna maka fadin ilimin Allah da rashin iyaka saboda haka bambanci ilimin Allah da na bayi wannan ake so ka sa a ranka shine kudiri na ma'abuta sunna dan sanin bambancin ilimin Allah da na bayinsa wannan mabudi na biyu daga cikin mabudan gaibi kenan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce gaba da cewa wala ya'lamu mata ya'ti al-matar ahad mata ya'ti al-matar ahad illa Allah babu wani wanda ya san sanda ruwan sama zai sauka sai Allah ai ta hadarin ya hado ya gangamu ai walkiyar ka ji tsawar amma ka fada mana a daidai karfe nawa da minti nawa da sakan nawa ruwa zai sauka baka sani ba Allah ne yake da wannan masaniya sai ma ka gama binciken ka da irin alamomin da ka gani da Allah yake ruwa kai bayani za a yi ruwa kamar da bakin ƙwarya sai ka ga an yi hazo kamar da bakin ƙwarya ashe ma ba ruwa bane kai kake cewa ruwa za an fahimta ko to ubangiji subhanahu wata'ala shine kadai isan san da ruwa zai sauka imma yayi wasu alamomi da yake da kuma bayi suke iya kallon su fahimcin ai wannan alamomin ana ruwa za su iya kallon su fahimta iga dama ikiyar ruwa kuma zai iya yin ruwa ko yayi fiyar da yadda suke zato ko kasa da yadda suke zato ko daidai yadda suke zato wala tadri nafsun bi ayi ardin tamut mabu'i na hudu babu wata rai da ta san inda za ta mutu amma Allah ya san to wannan shine mabu'i na hudu wala ya'lamu mata taqumu sa'a illa Allah manzo ce kuma ba wanda ya san sanda alkiyama za ta tsaya sai Allah kadai to wanda ya san waɗannan shine ya san abin da ya koyi ga kowa shine Allah ba kuma wanda ya san su sai shi to wannan ina daga cikin kudiri na ma'abota sunna cewar gaibi sakakke mara gefe da ya shafi abin da ya koyi ga dukkan bayi Allah kuma ya zama ya san shi to wannan sune mabudan su kuma su ma mabudan ba wanda ya san su sai Allah kenan ba wanda ya san gaibi sai Allah malai ya gaba da cewa dangane da abin da ya shafi wato ainihin wannan dai mafatihul ghaib kafin mu ci gaba da bayanin malam abin da ya kawo har wayo manzo sallallahu alaihi wasallama ya sake fassara mafatihul ghaib ta wani salo a dai hadisin da aka karbu daga sahabban annabi Abdullahi dan Umar yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce mafatihul ghaib khamsu mabudan ghaibi biyar ne yace inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunzilu alghayb wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksubu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna allaha alimun khabir sai dauko aya ya fassara da aya wancan hadisin da muka fado ya fade shi yadda yi fassara ba tare da ya bi zubin aya ba wannan kuma da muka fado da yace mabudan gaibin biyar ne ko sai dauko wata aya da take cikin suratul luqman ya fassara aya da take cikin suratul an'am dai sai yace Allah yana cewa inna allaha indahu ilmu sa'a ilimin sanin na tashin alkiyama Allah kadai yake banta da shi lokacin ta wani wata ce ta wata shekara ce ta wata rana ce Allah ne yake banta da sanin haka wa yunzilu alghayb kuma yana saukar da ruwan da ke bada agaji ga bayi in an shiga fari da buƙatar ruwa kaga shine saukar da ruwan san ba wanda ya san sanda ruwa zai sauka sai Allah a wancan hadisin da muka karanta da ya gabata nan kuma sai aka kashi aya shine mai saukar da ruwan sama kenan ba mai yi sai shi ba wanda ya san sanda zai sauka sai shi tunda shi yake yi shi ya san sanda zai kayar wa ya'lamu ma fil arham kuma yana da masani abin da ke cikin mahaifa ta aka ce ba wanda ya san abin da mahaifa ke dauke da shi sai Allah nan kuma sai aka ce ina da masaniyar abin da ke cikin mahaifa wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gadan babu wata rai da ta san me za ta iya yi ta amfana da shi ko za ta yi amma za ta yi asararsa a gobe ba wanda ya san wannan sai Allah wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut kuma ba wani rai da ya san inda zai mutu amma Allah ya san illa Allah alim haqiqa Allah cikakken masani da abin da ya bayyana a fili da wanda yake koyi khabir masanin kwakwaf shi gaban ayar sai Allah yake cewa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr kuma Allah ya san dukkanin abin da ke ban kasa da kuma duk abin da ke cikin koki mu mutane da muke tattaka abin kasa aljanu dabbobi kwari tsuntsaye duka Allah ya san da mu a ruwa su kifi su dorina su kada su da Allah ya san da abin da ke cikin kogin nan ya haɗar da halittu ya haɗar da abubuwan ban mamaki abin da ke ban ƙasan nan ya haɗar da halittu ya haɗar da abubuwan ban mamaki duka Allah ya san da وما تسقط من ورقة إلا يعلمها باب ونغني ديك يفادوا دغ cikin wata bishiya face Allah yana sanar da shi abin nufi duk yadda wannan ganye yake ko mai kankantar sa ko mai girman sa Allah ya san inda zai fada in ya ciro daga cikin bishiyar, ya san wani lokaci zai ciro daga cikin bishiyar, ya kuma san iya juyawar da iska za ta yi masa kafin ya kai inda zai sauka. Allah ya san wannan. Wannan kila muka gamewar ilimin Allah da yalwarsa da fadinsa. Saboda kai da bishiyar a gidanka amma baka san ganyen da zai fadi a ciki, mashi ya sani. In ya fado a daidai ina zai fada baka sani ba, shi ya sani. Da wani lokacin zai fadi ya sani. Saboda ko wannan zai sa ka san lalle Ubangiji Ubangiji bawa bawa. Saboda kan ana maganar ilimin Ubangiji, ana maganar zatin Ubangiji, ana maganar aikin Ubangiji, ana maganar sunan Ubangiji, ana maganar siffar Ubangiji, to wutsiyar rakumi ta yi nesa daga babban karami karami. Saboda kan abin da yake so ka sa a ranka ke, ana maganar na Allah to ka san na Allah yake magana, ba ɗaya bane da naka. Ana maganar naka irin naka ake magana na bawa wanda ba irin na Allah ba. Wannan daga cikin kudi na ma'abota sunna. Wala habbatin fi zulumatil ard, haka na dukkan wata kwaya dake cikin duhun kasa, ashe ma kasa duhu ne da ita kwarai kuwa. Ai ba za ka san haka ba sai an haka ka shiga an mai za ka san tana da duhu, saboda ba ta ga. Kuma ita ba a rarrake take ba, bare a ce rarrake yau za ta sa ko in rana ta yi rana. Wannan abin da yake rarrake rana ta dake shi a ce take dan ba da haske. To ƙasa haɗa take, a dankara take, a manna take. Saboda haka duk abin da yake da cikinta aka mai da ita aka zuba, to duhu zai yi. To idan ka ɗauki wato ƙwaya ka tona ka zuba ka mayar ka rufe, wannan duhun ƙasar dake ƙasa da wanda ka zuba dake sama, to wannan abin da ke cikin wato duhun ƙasar Allah ya san da shi. Sabanin kai bawa, har wanda ka tona ka zuba din ka mayar ka rufe, ba dai ka sa ka rufe ba, to da za a tambaye ka bayan ka rufe, ni ƙwayo nan da ka zuba guda biyar, ta farkon a daidai ina take, ta biyun tana daga ina, ta ukun tana daga ina, ba dai ka zuba ka rufe ba, to ai ƙarshenta sanda ka zuba ƙasar ta rufe ta ta sauya musu guri, ai zai yi ko? Saboda ba lalle bane yadda ka zuba su inda za ka tura ƙasar suna nan a yadda suke, mai yiwuwa zubar ƙasar ta sa wani ya canza gudu zama. To da za a tambaye ka ya suke ba za ka iya faɗa ba, amma Allah ya sai da kai. To akwai wacce tonawa muke mu zuba, akwai wacce dama tana nan a cikin ƙasar Allah ya ajiye kayan sai ruwan ya sauka ko sai ta fito. To Allah yana sanar da su. Sannan ayat ta ci gaba cikin mana wala ratbin wala yabis, ba wani abu mai danyantaka a cikinsa face Allah ya san wannan abin danye ne, ba wani wanda yake busasshe face Allah ya san busasshe ne, ina sanar da bushewa har matakin bushewa har matakin jikewa. To zaka samu wannan abin jikakke ne, wannan jikakke ne, amma wannan yafi jikewa ko wannan busasshe ne, wannan ma busasshe ne, amma wannan yafi bushewa. Akwai kauda, akwai wanda ba kauda ba. To duka Allah ya san matakin kowanne. In wannan bushewa ta kai a ce ma kauda ya sani, in wannan ba ta kai ba ya sani, to kai bawa ma ka san kauda da ba kauda ba bare shi. To Allah ya san komai na wannan. Sannan bayan haka Allah subhanahu wata'ala a wannan bayanin da yi mana, saboda haka duk wani abu da ake sawa a ban ƙasa na ƙwaya da zai fito yi tsuru, Allah ya san da ƙwayar, ya san me za ta fitar, ya san in ta fitar waye zai ci. Kai za ka shuka amma baka san wanda zai ci ba, da kai a ciki ko ba kai baka sani. In bayan ka ci su za su ci baka sani ba, amma shi Allah ya san da ka saka a ƙasa ka rufe da za ta fito, ya san da fitowar ta, da ta fito ya san me za ta samar, da ta samar da abin da samar ya san iya wanda za su ci abin. Wani tun gurin girbe waka akwai tsuntsun da zai zo ya caka iki, kai baka ma san ya caka iki ba, ina cikin masu ci an sani. Allah ya san haka. da zaka debo ka kai gida ka kawo gida ka san an casa wanda zaku ka kuma baka san wanda zaka zo kwadace ayi ga wani azu ato to me ba mu ba shi sai ba mu da wani abu sai dai hatsin da muke a dai ba banza da kuma san da zaka shuka baka san da na sa ciki amma Allah ya sani to Allah yana da wannan masaniyar ta abu to da kuma malami suke cewa la habbatin din nan ko maganar fitowarta ko maganar wanda zai ci ko maganar wanda a ciki wato ainihin sadakar raza a ci za a yi a zubarwa za a yi a tsutsuza ba Allah ya san haka haka busasshen haka abin da ya shafi wato danyi Allah ya san fayyataccen bayanansu sai malaman suka ce wannan bayanin da Allah ya yi a wannan ayar fayyace bayani ne na wani bangare na ayar da yake cewa wa huwa bi kulli shay'in alim shi cikakken masani ne da komai in aka ce ba mu misali sai ce kamar kwaya Allah ya san wacce za ta tsiro da wacce ba ta tsiro ba ya san inda take ya san iya zaman da take a gurin ya san iya lokacin zai kare mata a gurin kamar danyen abu Allah ya san busasshen abu Allah ya san kana ta budada kana ta fadada bayanin wa huwa bi kulli shay'in alim shi ne abin da wannan ayat ce mana ما لا يسلم الشواء ونؤمن بأن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام أيضا ما قد أقومك يفسر واتشن لتغبان إذا ما لا يساكي بوياه كيف أدب عنك دون ما رأكت الله سبحانه وتعالى إلى لمثال يروى تؤانهم تاشن القيامة شيء تأليك بأن تدوانا ولشين مبوئينا mabudan wato ainihin gaibi na taba jin wani bawan Allah na dawo daga sallar asuba a wani masallaci daga masallatan unguwar nan ya zage ina cewa da ake cewa ba wanda ya san da za ya tashi alkiyama sai Allah ai mutane jahiltar bayani ai manzo ma ya sani kun san me yake ce ai manzo ya bayanin Allah zai tashi alkiyama ranar juma to shi a irin jahilcin sa zatan sa fadar juma'ar shi yake nufin an san juma'ar ta wane shi ta wace shekara ce ta wane watan ce ta wane satin ce ai manzo da yace Allah ya tsara tsarin sa zai tashi